qui ne sont plus encore en vie.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk sanyin nan ne tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Alhamis 16 ga watan Mayun shekara ta 2024. Bayan labaran duniya, za ku ji cewa China ta shige gaba domin sasanta rikicin rufe kan iyakoki tsakanin jamhuriyar Niger da jamhuriyar Benin. A kasar Ghana kuma kungiyoyin manoma ne ke kokawa kan yadda haƙar ma'adinai ba bisa ka'ida ba ke kokarin kasara noman koko. To za ku ji cikakkun waɗannan rahotannin da ma yadda sojojin Kamaru suka kubutar da ɗaruruwan 'yan Najeriya da ke hannun 'yan ta da ƙayar baya. To amma kafin nan, ku fara da labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da dare ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. Nazarin da China ta yi a ƙarshen makon jiya na sabon jakadanta a India ya cike wani gibi da Beijing ta bari a buɗe har tsawon watanni 18. Wannan dai wani gushiri ne tsakanin manyan ƙasashen masu kishi da juna da ke ganin da kamar wuya a magance rashin wato yashin yarda da ke tsakanin ƙasashen biyu, cewar wani mai sharhi. Da ya isa birnin New Delhi a ranar Juma'a da ta gabata, Xu Fengyang, mai shekaru 60 a duniya, ya ce an maye gurbin Su Wendong, wanda ya sauka a shekarar 2022, kokarin murya Amurka na jin ta bakin ofishin jakadancin da na ma'aikatar harkokin wajen kasar game da batun ya ci tura. Bayan isarsa, Xu ya wallafa a shafin X cewa yana shirye wajen ganin an yi aiki tukuri don wato na inganta hulɗa tsakanin ƙasashen biyu, wato China da India, da ya ce a baya ta ɗan samu rauni. Sabon jakadan dai ya duƙufa wajen yin aiki tare da ƙasar domin ganin cewa an farfaɗo da duk wani al'amari da ya shafi danƙon zumunci tsakaninsu, inda har ya ɗora hotonsa a shafin X a lokacin da yake miƙa takardunsa ga ministan harkokin wajen ƙasar ta India. Wani taro da ƙasar Switzerland ta shirya ta farar wato na ganin cewa an samu ƙasashe sun haɗu baki ɗaya domin ganin cewa an samar da mafita a rikicin da ke faruwa a ƙasa, wato a rikicin da ke faruwa a Ukraine, ya samu halartar ƙasashe fiye da 50, cewar shugaban ƙasar ta Switzerland Viola Amrein a jiya Laraba. Gwamnatin Swiss ɗin dai wato ta 'yan ba ruwanmu tana neman samar da wata farfajiya mai faɗi daga sassan duniya inda ta aike da goron gayyata ga ƙasashe 160, Amurka ta faɗa a yayin wani taron manema labarai da shugaban Jamus Olaf Scholz bayan sun gana a Berlin. Viola ta ƙara da cewa Switzerland na son tattaro hankalin ƙarin ƙasashe daga kudancin duniya da China domin ganin an haɗa ƙarfi da ƙarfi domin ganin an cimma wannan buƙata da aka sa a gaba. Shugaban China Xi Jinping ya jinjina ma hulɗar da ke tsakanin China da Rasha, ya kuma sha alwashin ƙara zurfafa ƙawancen nasu a yayin da ya karɓi bakuncin shugaba Vladimir Putin domin tattaunawa a Beijing. Kafar yaɗa labaran ƙasar ta RIA Nawaf Suntis ta ruwaito cewa shugaba Putin, wanda ke ziyarar aiki ta kwanaki biyu a China, ya kira hulɗar tasu a matsayin wani ginshiƙin daidaito a duniya. Ya ce ƙawancen na Rasha da China ba shi da nufin cin zarafin kowa. Putin ya bayyana jin daɗin shi ga China kan abin da ya kira ƙoƙarin China na ganin an magance halin da ake ciki a Ukraine, ya kuma ce zai sanar da shugaba shi game da cigaban da aka samu a baya-bayan nan. A watan Fabrairu shekarar 2022 ne dai rashin ta mamaye Ukraine, lamarin da ya janyo ƙasashen duniya su kai mata tur da Allah wadai da takunkumai daga ƙasashen yammaci da nufin tilastawa Putin janye dakarunsa daga ƙasar ta Ukraine. Ana sauraron labaran daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Hukumar samar da abinci ta duniya mai wato mai ranga ta yi gargadin cewa akwai barazanar fari da afkawa 'yan kasar Sudan su miliyan 5 a sassan kasar da suka yi fama da yaƙi. Mataimakin babban daraktan hukumar Carl Scott ya ce akwai buƙatar gaggauta gani a ƙasa game da alƙawarin na taimakawa ga samar da taimakon jin kai ga bangarori daban-daban suka yi. Sok ya wanda ya dawo daga wani aiki da ya kai ƙasar Sudan a makon nan ya ce lamarin ya yi muni matuƙa kuma yana ci gaba da taɓarɓarewa a cikin sauri. Ya ƙara da cewa makonni kaɗan kawai suka rage a yi tanadin abinci a sassan Darfur da Kordofan kafin damina ta sauka sadda hanyoyi za su gagara bi. Manoma kuma na buƙatar shiga gonaki su yi shuka lami lafiya kafin ɓarkewar ruwan sama. Shugaba Volodymyr Zelensky na Ukraine ya ce a yau Alhamis zai ziyarci birnin Kharkiv da ke yankin arewa maso gabashin ƙasar domin ganawa da jami'an soji a daidai lokacin da Rasha ke ci gaba da kai farmaki a yankin. Zelensky ya faɗa ta kafar Telegram cewa yanayi a Kharkiv ya yi matuƙar tsanani amma kuma suna bisa kan lamarin. A 'yan kwanakin nan dai Rasha ta kwace ƙauyuka da dama a yankin na Kharkiv inda ci gaba da nausawa Rasha ke yi ya sa Zelensky suke tafiye fiye da dama da ya shirya yi zuwa kasar waje. A ranar Alhamis ɗin nan ne dakarun Ukraine suka ce yayin da lamari ya tsananta a Kharkiv, dakarun Ukraine ɗin sun yi ƙoƙarin daidaita al'amura sun kuma daƙile hankoran da Rasha ke yi na ci gaba da nausawa zuwa wasu yankuna.
Hawa Sharif kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu kuma sai rahotannin da muke dauke da su. Kasar Jamhuriyar Benin ta sake baiwa Niger izini na wucin gadi domin so madakon danyen manta daga tashar jiragen ruwan Seme bayan umarnin hana tankokin daukar man da Niger din ta fara shigar da shi a kasuwannin duniya da shugaba Patrice Talon ya bayar a makon jiya. Kasar China ce ta shiga tsakani a wannan dambarwa da ta samu asali tun daga matakin rufe iyakar da hukumomin mulkin sojan Niger suka dauka bisa zargin Benin da baiwa Faransa damar girke dakaru da nufin yi musu kutse, zargin da Benin din ta ce ba shi da tushe. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sule Mumuni Barma ya aiko mana da wannan rahoto.
Ministan ma'adanan jamhuriyar Benin kenan lokacin da yake bayani a taron manema labarai inda yake cewa kasarsa ta amincewa Niger ta fara loda danyen mai kan jirgin farko a matsayin matakin wucin gadi a bisa la'akari da yarjejeniyoyin da ke tsakanin kasashen biyu. Saidu Adambe da ke samun danne gargada daga wani wakilin tawagar kamfanin CNPC China ya fara da cewa kasarsa za ta yi iya bakin kokarinta don soke nauyin da ya rataya a wuyanta a yarjejeniyar da ke tsakanin bangarorin uku. Da yake bayyana matsayinsa a kan wannan al'amari, shugaban kungiyar siyan ta 'yan kasuwar import-export Alhaji Yakuba Dan Maradi na cewa tun can farko Niger 'yar kallo ce a wannan rikici.
Tun da ka san ai man yan sadanta shi ne ga hannun kamfani, shi kuma wannan kamfanin na China ne. Shi wannan kamfanin na China shi ne ya yi yarjejeniya tsakanin shi da gwamnatin Benin bisa ga sufurin shi zuwa ƙasarsu ko kuma zuwa ga ƙasashen waje, don kenan abu ne wanda ya fi shafuwa ƙasar China da ƙasar Niger.
A ƙarƙashin jerin wasu yarjejeniyoyin da suka hada Niger, China da Benin ne, Niger ta shimfiɗa bututun man da ya ratsa jihohin Difa, Zender, Maradi, Tawa da Doso, yayin da ita ma a nata ɓangare Benin ta gudanar da makamancin wannan aiki daga iyaka zuwa tashar jirgin ruwan Seme da nufin soma fitar da ɗanyen mai a tsakiyar watannin na Mayu. To sai dai juyin mulkin da aka fuskanta a Niger ya haifar da tsamin dangantaka a tsakanin gwamnatin Patrice Talon da hukumomin mulkin soja, lamarin da ya shafi wannan harka. Wani masanin tattalin arziki Isu Abubakar Kado na alakanta abin da rashin lakantar abubuwan da yarjejeniyar ta kunsa.
Ka san duyawancin tattalin arziki yanzu na kasar Benin, Shinuwa suna ciki, sun sa kudin su duka, ina ganin sun gaya mai gaskiya, sun kwatanta mai bashi da gaskiya ga wajen fallin doka, kuma in yan matsa tana yiwa ya samu matsala. In ka dauki dokoki na duniya sun hana a hana ma kasa wadda ba ta da kusan teku ba a hana mata ta kawo kayanta bakin teku doka ba ta yarda da wannan ba.
Danguna 90 daga cikin 110 da aka fara hakowa a kowace rana daga rijiyoyin Agadem na jihar Rifane Nishar ke aikawa tashar jirgin ruwan Seme akan hanyar cin kasuwannin duniya. To sai dai hukumomin kasar Benin a wasikar da suka aike wa jakadan China a ranar 6 ga watan Mayu nan sun sanar cewa ba za su bari a fara lodin dan yaman ba har sai mahukuntan Niger sun bude iyaka da kasar su. Mafari jami'an kamfanin CNPC suka garzaya a Kwatano don warware wannan kikikaka a matakin da aka kira na wucin gadi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma. Kungiyar manoman kasar Ghana ta yi gargadin cewa kasar na iya rasa matsayinta na kasa ta biyu da tafi noman koko a duniya idan har mahukunta ba su dauki tsauraran matakai akan ayyukan haƙar ma'adinai ba bisa ka'ida ba a gonakin da ake noman koko. Gargadin na zuwa ne bayan hukumar noman koko ta kasar ta sanar da mayar da dala miliyan 250 da ta samu daga bankin Raya Cigaban Afrika domin bunƙasa harkar noman koko sakamakon gurɓacewar ruwan noman koko a kasar. Wakilin mu Hamza Adam na dauke da karin bayani cikin wannan rahoto da ya hada mana.
Gargadin na zuwa ne bayan da hukumar koko ta kasar Ghana wato Cocoa Board ta sanar da mayar da dala miliyan 250 da ta samu daga babban bankin Raya Cigaban Afrika domin bunkasa harkar noman koko sakamakon gurbacewar ruwan noman koko a kasar, kamar dai yadda shugaban hukumar koko a Ghana Joseph Buahin Edu ya karin bayani yana mai cewa
all the rivers in the cocoa growing areas are polluted.
Duk kogunan da ke matsonan da ake noman koko sun gurbace. Hukumar koko a baya-bayan nan ta samu tallafin miliyan 600 na dalar Amurka daga bankin Raya Cigaban Afrika domin bunkasa harkar noman koko, amma mun mayar da miliyan 250 daga cikin kuɗin saboda matsalan gurbacewar ruwa da ka iya haifar da natija mara kyau a kokarinmu na samar da isasshen koko. Hakkar ma'adinai ta barauniyar hanya ta yi sanadin ficewar manoman koko a gonakinsu. Kazalika wasu sun gaza ma noman saboda wahalan da suke sha wajen samun ruwan noman koko. Har in ko ba ɗau mataki ba to sashin zai fuskanci koma baya sosai, inji Sa'idu Suleiman, mai sharhi ne kan harkar samar da koko a kasar Ghana.
Ka san aikin gona fa she da ruwa, to yanzu galamsin ne ya bata musu ruwa ne. Sam ka zo kana da gonanka kai aiki kana ni da ruwa kai, she ka je nisa ka je ka fetu ruwa ka zo, ruwan da zaka je ka kawo ma ruwan ma bai safe ba, bai hankali ba, abin zai affect production in general. Production koko yanzu ma in ku duba abinda gwamnati aka nemi a sayar shekaran ga da kanshi ba mu yi mu samu ba, in ba an duba an magance abin ba, bai ba ted ba, ina ji mun je ka sama da haka. Saboda in ka lura akwai kasashe kuma da su ma yanzu sun doki aikin kamar serious ne, ka duba China sun zo da wani system daban fa sun shigo cikin koko ga, shi yasa in ba duba an gyara ba sakin ba baya-baya za mu ji.
Wani rahoton baya-bayan nan da babban bankin kasar wato Bank of Ghana ya fitar ya nuna cewa an samu raguwar miliyan 200 na dalar Amurka cikin kudaden shiga da kasar ke samu ta hanyar fitar da kaya zuwa ketare, abinda ta alakanta da raguwar koko da ake samarwa a kasar. Dr. Najib Ibn Hassan mai sharhi ne kan harkan tattalin arziki ya ce wannan ka iya yin mummunan tasiri ga tattalin arzikin kasar.
Za a waye gari za mu rasa ayyuka da yawa, bimana unemployment zai sanani, sa'annan kuma production koko kuma za shi kasa, bimana ma yau ka duba ana batun $200 million da aka yi tara ta wurin batun noman koko, zai kuma kawo magana kuma cikas wurin batun revenue, bimana kun za mu samu foreign exchange don me za mu sai da koko kasan waje, za mu samu dollar kudade da yawa su cin Ghana wanda zai taimaka ya bar CD har bashi. Wa'annan dukkanin ba samu koko an ji an export ba an kai waje ba, na samu nan kuri.
To ko ina mafita? Gwamnatin Ghana dai ta jaddada matakan da take dauka wajen kare muhallin kasar, ciki har da gurfanar da masu hakkar ma'adinai ta barauniyar hanya tare da kona na'urorin hakkar ma'adinan. Amma kuwa duk da kokarin ana ganin ya kamata gwamnati ta sake bullo da wasu sabbin tsare-tsare musamman na hakkar ma'adinai, yiwuwar hakan zai iya bada gudunmuwa wajen dakile wannan matsala da kasar ke fama da shi. Ana sa ran kokon da Ghana za ta fitar a bana zai ragu da kusan kashi 40 cikin 100, wato kasa da abinda ake sa ran zai kai metric ton 820,000, kamar yadda majiyoyi daga hukumar kula da koko ta kasar Ghana suka bayyana. Hamza Adam, muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.
A gaida Hamza Adam. To yanzu kuma sai jamhuriyar Kamaru, inda sojojin kasar suka ce sun sami kubutar da wasu mutane 300 'yan asalin Najeriya daga hannun 'yan bindiga tare da dawo da su a yankin arewa mai nisa na Kamaru. wannan nasara dai ta samu ne ta hanyar wani sintirin haɗin gwiwa da rundunar dakarun ƙasa da ƙasa kamar yadda Muhammadu Rabi'u ya aika mana da wannan rahoto.
Rundunar biyar ta Operation Alpha da aka tura daga sashin Logon da Shari a yankin Kamaru zuwa da Banga da ke ƙasar Najeriya ya yi nasarar ceto ɗaruruwan mutane daga hannun masu garkuwa da mutane. Kimanin yara 191, mata 99 da maza 10 dukkansu 'yan Najeriya ne suka kuɓuta daga hannun 'yan ta'addan. Ilun Malam Na'iya ya ce,
Alhamdulillah mun samu mun tsira. Ɗaya daga cikin waɗanda 'yan jami'an tsaron Kamaru suka ceta hannun waɗannan azzaluma a wannan ƙauyen da Banga ta shashin Najeriya. Amma akwai watannin da muka samu muka yi hannuwansu. Daga baya jami'an tsaron Kamaru da suka samu suka ceto mu. Yau ina zaune ana amma hankali na bai kunta ba. Fata na da samun koma inda in tawar da iyayena su ma suna nan lafiya.
Kwanaki kaɗan gabanin bikin cikar shekarar ƙasar Kamaru karo na 52, jami'an tsaron ƙasar ta hanyar dakarun ƙasa da ƙasa sun ƙara ƙaimi da ƙoƙarin yaƙi da ƙungiyar Boko Haram da aka kwashe kusan shekaru 10 ana gwabzawa da su. Ƙungiyar masu iƙirari jihadi dauke da makami ta yi sanadiyar kasancewan sama da 'yan gudun hijira 80,000 cikin sansani na 'yan gudun hijiran Minawawo a yankin Arewa mai nisa. Mijin Yawa Bakari, gwamnan jihar Arewa mai nisa, gani yake yi cewa,
abin da ba a ci komai, girbin ya yi. Boko Haram ta sha kashi ku in aka duba da wato mutane da aka ceto daga hannunsu da kuma wato makamai da aka kwaco a hannunsu. Dacan a yankin Arewa mai nisa shekaru uku da suka shuɗe, mutane ba su kaiwa da kawowa an da ran su yake so fitinu da 'yan Boko Haram suke haddasa ko aina cikin yankin. To amma da jami'an tsaro suka yi kukan kura suka watsu ko ina da ina, gashi da yanzu kowa na gudanar da al'amuransa ba tare da fargaba.
A cewar hukumar gudanarwa, tuni an fara tuntubar hukumomin Najeriya domin mayar da su gida a makonni masu zuwa. Daga cikin waɗanda aka yi garkuwa da su, wata mata ta haihu sa'o'i 24 da suka wuce, dukkansu na asibitin soja masu ƙwararrun likitoci. Bala Ahmadu na mai ra'ayin cewa,
haƙiƙa muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya fara samu a cikin wani ibtila'i da muka tsinci kanmu, kuma ya ƙoƙari fitar da mu wannan cikin ibtila'i. Haƙiƙa waɗannan soja sun ba da gudunmawa matuƙa a taimaka mana, sun yi jihadi babba, ba abin da za mu taimu su face. Gode ma Allah subhanahu wa ta'ala, kuma mu gode musu. Muna miƙa kukanmu ga gwamnatin Kamaru ta yi ƙoƙari yadda za a yi mu samu mu koma ƙasa, domin mun tsinci kanmu a cikin halin kakani kaye.
Tun watan Disambar 2020, ƙungiyar nan ta Boko Haram ta tsananta kai hare-hare kan fararen hula a garuruwa da ƙauyuka da ke yankin Arewa mai nisa, inda suka kashe ɗaruruwan mutane tare da ƙwace gidajensu. La'akari da haka ne gwamnatocin ƙasashen da abin ya shafa suka ɗauki ƙwararren matakai domin ƙara bada kariya ga al'umma masu rauni da kuma tabbatar da cewa martani da jami'an ƙasa da ƙasa ke yi kan tashe-tashen hankula na mutunta haƙƙin bil'adama. Muhammadu Rabi'u Ɗanba, muryar Amurka daga nan Gaundere, cibiyar Adamawan Kamaru.
Ta gaida Muhammadu Rabi'u. Kada a manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya ziyartar shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da kasancewa da shirin Yanayi da Muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yau shirin Yanayi da Muhalli zai yi duba ne akan harsashen ambaliyar ruwa na bana a Najeriya da kuma ambaliyar ruwan da aka samu a birnin Dubai da kuma dalilan da yasa yake da muhimmanci mutane su kiyaye irin ruwan da suke sha. Sunana Aisha Mu'azu. Bisa al'ada, duk farkon shekara a Najeriya, ma'aikatun da suke da alhakin sa ido akan yanayi da ruwa sukan fitar da harsashen yanayin damina domin al'umma su kasance a fadake, musamman ma gwamnatoci, domin su yi tanadin matakan kariya da tallafi ga al'ummomin da za su fuskanci ambaliyar ruwa. Lamarin da masana suka dade suna bayyana cewa ba a fafe gora a ranar da za a yi tafiya, sannan wannan ba aiki ne da ya rataya a wuyar gwamnati kadai ba. Hasashen na bana wanda aka sanar a watan jiya na Afrilu ya yi nuni da cewa kananan hukumomi 148 cikin jihohi 31 suna fuskantar barazanar ambaliyar ruwa mai tsanani. Dr. Umar Saleh Anka, shugaban hukumar muhalli da sauyin yanayi ta jihar Kano, ya yi tsokaci a matsayinsa na ɗan ƙungiyar rajin kare muhalli ta Najeriya.
Matsayinmu na ƴan ƙungiyar rajin kare muhalli, kodayaushe muna daɗa sanar da ku cewar aiki ne da ya shafi da mu da ku, ku ƴan jarida da kuma mu wanda ake garin ƙwararru da kuma mahukunta, na cewar ga shawara ta farko da muke bayarwa shi ne a kiyaye ta hanyar sanarwa. Daga hukumar NIMET ta sanar da abinda ake hasashen zai iya faruwa, abinda muke fara yi shi ne a faɗakar da mutane cewar ga illolin, ga matsalolin, kuma hanyoyi na farko shi ne cewar a guji cike guraben da ruwa suke wucewa, domin wannan shi ne mataki na farko. Kuma a ɓangaren gonaki akan samu masana da ƙwararru su nuna wa manoma yadda ma za su shuka a same ta da wuri, domin ba sami iri da wuri ba wannan ɓarnar babu yadda za ka yi da ita. So ana samun iri wanda yake da juriya, wanda ko ruwa ya canye shi idan ya taso ya zuke zai iya ci gaba da rayuwarsa. So wannan ɓangare ne na masana da suke iya yin wannan faɗakarwa ɗin. To mu kuma mukan sanar da gwamnati cewar gwamnati akan tanaji hanyoyin da za a iya rage wannan raɗaɗin ta hanyoyi daban-daban, musamman a ɓangaren lafiya. Akan samar da magunguna da idan waɗannan matsaloli sun auku akan bayar, kuma rijiyoyi akan samu a samu su magunguna ta yadda za a iya kare samun gurɓata ta ruwa, domin shi idan an samu ambaliya irin wannan yakan taɓa har ɓangaren ruwan da ake sha da kuma a magudanan ruwanmu, wanda shi ma yana da mahimmanci. Wato ruwan ma da yake tafiya gonaki ɗin, idan baka samu an lallace wasu gurin ko an yi feshi ba, za ki ga yana haifar da matsaloli da dama da za su iya cutar da al'umma. So gaskiya mataki na farko shi ne faɗakarwa, na biyu kuma a tanaji iri mai kyau wanda zai iya jure waɗannan matsalolin, na uku kuma shi ne ita gwamnati ta samu tallafi na abinci, domin mutane za su iya samun matsaloli na rashin samun abinci isasshe, wanda wannan yana da illa ga ƙasa, wanda idan an duba abubuwan da suke faruwa ma a yanzu ɗin abinci ya yi tsada kuma ana cikin talauci. So saboda haka idan ba a samu wannan ba za a samu matsala sosai. Rayuwa ta ɗan adam kuma yanzu cikin hatsari da ake ciki da yawa, so wannan sai an sake duba hanyoyin da za a kare dukiyoyin jama'a da kuma rayukansu, domin ruwan nan yakan rusa gidaje. So dole a samu misali a ce 'yan kwana-kwana an samar da hanyoyi da za su iya zuwa, a samu musu da motoci da kuma hanyoyin da za su iya taimakon mutane idan wannan matsala ta abu. So matsalolin kala biyu ne, akwai wanda yake shafar harkar noma, akwai kuma wanda yake shafar rayuwa ta yau da gobe cikin gidaje da kuma unguwanni.
Alasa ɓangaren kuma Farfesa Adamu Idris Tanko, shugaban jami'ar Baba Ahmad da ke jihar Kano, Najeriya, kuma masani a fannin ilimin kimiyyar ƙasa, ya yi bayani ne a game da ambaliyar ruwan da ta auku a birnin Dubai cikin watan Afrilun da ya gabata. Tambayar da na yi masa ita ce ko akwai wani abu da ya yi sababin wannan ambaliyar ruwan a kimiyyance, kasancewar ambaliyar ta auku ne a wurin da ake fama da kamfar ruwa.
Ambaliyar da aka samu a Dubai ranar 16 ga wata na Afrilu, an sami ruwan sama yawan gaske, wanda masana suna kwatanta shi da cewa ruwan saman da Dubai ta saba samu a cikin shekara guda shi aka zuba musu a lokaci daya, kamar abinda Bahaushe zai ce an samu kwazari. Ruwa ne da kusan yafi duk wani ruwa da suka taba samu a cikin 'yan shekarun baya-bayan nan a wannan gari na Dubai. Hakikanin gaskiya yawancin lokuta ana ganin cewa duk gurin da yake a bushe kamar hamada ba a samun ruwa, wannan shine gaskiyar abin da mutane yawanci ake faɗi. Amma kuma hamada tana da hali na cewa duk lokacin da aka samu ruwan sama mai ƙarfi yakan zo da irin wannan nau'i. So wannan ba wai kawai wani lokaci guda ɗaya bane da aka taɓa samun wannan abu ne da ake samu a duk gurin da aka ce yana da kamfan ruwa, kuma duk lokacin da aka sami irin wannan yana gigi ta guri. Sai dai za ka ga cikin hamada garuruwa nawa ne suke da girma irin girman Dubai, ba su da yawa. Shi yasa yawanci ba a samun labari, amma sai ka ga an yi shekara 5-10 ba a samu ruwa ba, amma wani lokacin aka samu ruwan sai ka ga ya fi karfin yadda aka saba samun ruwa a wannan yanki. Saboda haka wannan abu na da ya samu a Dubai gaskiya ba wai a Dubai ne kadai ya taba zuwa da irin wannan nau'i ba, ana samun nau'i irin wannan da yawa.
Shi kuma Alhaji Abubakar Musa Macika, mataimakin shugaban kungiyar masu haƙar rijiyoyin burtsatse na Najeriya, ya dora ne akan yadda matsatsin rayuwa da ake fuskanta a ƙasar yake tasiri akan aikin haƙar burtsatse, da kuma dalilan da yasa kungiyar lafiya ta duniya ta haramta shan ruwan rijiyar gargajiya.
Farkon shekarar da ta wuce, farashin rijiya borehole 500,600,700 haka za a yi ada. To yanzu farijiya ta kai miliyan 1 da wani, sai wanda ya ciyata da kai shi ne zai iya zuwa yayi. Kuma ni ina ganin matsala ce mai sauki a kan waccan magana ta yadda mutane za su rika shan gurɓataccen ruwa.
Eto, amma ba ka gani yanzu da mutane ba sa iya biyan kuɗi a haƙo musu yadda ya dace, za su je su nemi masu haƙar rijiya na gargajiya kawai su haƙo musu rijiya shikenan. Kuma wannan kaga babu batun grouting din da kake magana.
WHO shekara 20 da ya wuce ta soke rijiyar gargajiya a duk duniya, saboda babu yadda za ka yi ka raba ta da ruwa gurɓatacce. Gurɓataccen ruwan nan ana samun sa ne ta hanyoyi biyar. Hanyoyi guda uku suna da sauki za ka iya kauce musu, guda biyu babu yadda za ka kauce musu. Ana samun gurɓataccen ruwa daga mayanka, makabartu, da gwalan masana'antu, to sannan sai soak away, sai kuma common drainage. To babu hikimar da za a yi open wells a kare yadda waɗannan ba za su shiga ba. Sai aka ce oke, an soke open well gaba ɗaya rijiyar gargajiya, a koma a yi borehole.
Sauraro, anan ne kuma za mu dasa aya a cikin shirin namu na wannan makon. Amma idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu zuwa makon gobe, za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Farfesa Adamu Idris Tanko, Alhaji Abubakar Musa Macika da Dr. Umar Sale Anka, sai kuma ilahirin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake cewa mutara a shiri na gaba.
To a gaida Aisha Mu'azu da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
To murtala a takaice, naɗin da China ta yi a ƙarshen makon jiya na sabon jakadanta a India ya cike wani gibi da Beijing ta bari a buɗe har tsawon watanni 18. Wannan dai wani gushi ne tsakanin manyan kasashen masu kishi da juna da ake ganin da kamar wuya ya magance rashin yarda da ke tsakaninsu, cewar wani mai sharhi. Da ya isa birnin New Delhi a ranar Juma'a da ta gabata, Xu Feihong, mai shekaru 60 a duniya, ya cike gurbin Sun Wendong wanda ya sauka a shekarar 2022. Kokarin muryar Amurka na jin ta bakin ofishin jakadancin China da ma'aikatar harkokin wajenta game da naɗin ya ci tura. Wani taro da ƙasar Switzerland ta shirya da fatar ganin ya share fagen samar da kaiwa ga samun zaman lafiya a Ukraine ya tattaro mahalarta daga ƙasashe fiye da 50, cewar shugaban ƙasar ta Switzerland Viola Hamhart a jiya Laraba. Gwamnatin Swiss ɗin ta ‘yan barwarmu na neman samar da wata farfajiya mai faɗi daga sassan duniya, inda aka aiki da goron gayyata ga ƙasashe 160, Hamhart ta faɗa a yayin wani taron manema labarai da shugaban Jamus Olaf Scholz bayan sun gana a birnin Berlin. Shugaban China Xi Jinping ya jinjina hulɗa da ke tsakanin China da Rasha, ya kuma sha alwashin ƙara zurfafa ƙawancen nasu a yayin da ya karɓi baƙuncin shugaban Vladimir Putin na Ukraine domin wato na Rasha domin tattaunawa a Beijing.
To masu saurare, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sababbin shirye-shirye. Kafin mu yi sallama, za mu miƙa saƙon taya murna zuwa ga shugaban dillalan man fetur masu zaman kansu na jihar Sokoto, Alhaji Siraju Abu Kure, da ma ɗaukacin iyalan gidan marigayi Alhaji Abu Ɗan Kure, bisa auren ‘ya’yansu Muhammad Siraju Kure da amaryarsa Nusaiba Habibu Gani Mainiyo. da kuma Aminu Siraju Kure da amaryarsa Asiya Shehu Tambuwal, sai Muhammad Aminu Kure da amaryarsa Sakina Malami Kure, daga ƙarshe sai Abubakar Malami da kuma amaryarsa Aisha Siraju Kure. Za a daura dukkan waɗannan aurarakin ne a ranar Asabar mai zuwa 18 ga watan Mayu a birnin Sokoto, da fatan Allah ya bada albarka ga waɗannan aurarakin. Yanzu a madadin Hawwa Sharif da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Leathers Gresham da kuma injiniyan mu na yanzu Patrick Deya, ni Murtala Faruk Sanyinna ke muku fata alkhairi, ma'assalam.